yayin da aka canza waɗansu bayanai domin a sa su a cikin wasan kwaikwayo an nazarto wannan labari na gaske domin a tabbatar da gaskiyarsa kuma a gabatar da shi kamar yadda ya faru.
Bisa ga al'adarmu na Fulani, ni yaro ni ne da sassafe ni ne na farkon tashi. Bayan na tashi, zan ɗauki wuta domin in je in fura ma shanu. Bayan na fura ma shanu domin wutan nan ya kori ƙudan da yake damunsu. So, bayan haka zan dawo in gaida iyayena. Daga wurin sai in ɗauki ƙwarya in je in yi tatsan nono. Bayan na gama tatsan nan zan saka ƴaƴan shanu su je su sadu da iyayensu. Daga wurin sai in shiri domin tafiya kiwo. Domin bisa ga al'adarmu, kowane yaro aikinsa shine kiwo. So don haka duk wanda baya kiwo ya zama dan iska ne bisa ga al'adarmu. To sana'a na kenan.
Tun farko rayuwana ina son babana da yawa, don haka duk abinda babana yake yi ina son yi tare da shi. Ko sallah yake ma ina son yi tare da shi. Ina da kuduri a cikin zuciyata in gamshi babana da Ubangiji. Wannan kuduri yana ta kan girma cikin shekaruna.
Baba, ina da albarkar samu uba kamar ka. Ka bani duk abin da da zai iya roka daga wurin babansa. Sai dai baba, ina da roka guda ɗaya da zan yi zuwa gare ka.
Menene wannan roko ɗana?
Ina so ne in samu ilimi iri na zamani. Ina so in je makarantar Arabic in kuma koya karatun Qur'ani. In ka yarda baba, ina fata ba za ka hana ni ba.
Akwai wani damuwa ne?
A'a baba.
To, wannan roko ya gamshe ne ɗana, don haka za ka je Bauchi ka fara makaranta da Sheikh Ibrahim.
A'a baba.
Allah ya taimake ka, salama sar kuma ya bi da kai.
Amin baba.
To sai ka je ka shirya ko?
To na gode baba. Na gode. Sanjuma baba.
Na yi shekara uku a Bauchi domin karatun Qur'ani a gidan Sheikh. Kuma wannan karatu ba ni kaɗai ba ne, muna da yawa. Muna koyon jigajigan addinin Musulunci na Islama domin taimakon rayuwarmu.
Na tafi Gombe na yi shekara biyu domin in ƙara sanin Islama. A Gombe ne na ƙara sanin fassara da bayani na Qur'ani. Daga wurin sai na wuce Maiduguri na yi shekara biyu domin in ƙara nazarin Qur'ani.
A kafin in je Zaria, na riga na iya karatu da rubutu na Arabic. Ba haka na je Zaria na yi shekara ɗaya domin in ƙara karatun Islama. A daidai wannan lokaci ina da shekara 22 ne. So a wannan lokacin kuma ina neman hanya wanda zai taimake ni domin ya tura ni Saudi Arabia domin in ƙara ilimin Qur'ani. So a daidai wannan lokacin ne kuma babana ya aika mani zuwa gida. Babana ya ga ya yi kyau in zauna a gida yayin da yana ƙoƙari shirya mani hanya zuwa makaranta a Saudi Arabia. amma daga baya yayi tunani yace yana da kyau yayi mani aure kafin in tafi makaranta a wata ƙasa shi yasa na dawo gida ban iya tafiya ba kuma da na dawo gida na shekara daya daga wuri na koma ga sana'ata na makiyayi Na zama liman da ladan a gidanmu. Wata rana na tafi kiwo na dawo. Mun yi sallar mangariba mun gama. Muna hira muna cin abinci. Babana yana da tunani ba riga na yi aure ba. Amma ni a zuciyana ina da tunani da cewa ya fi kyau in tafi makaranta Islama a Saudi Arabia kafin in yi aure domin in ƙara sanin Islama.
Matan na kafa da aka yi maka kame ya za mu yi da su
baba ka so ne ba riga na aure ko ba
kwarai kam ba ikon Allah ke sa mutum ya yi aure ba
kwarai ikon Allah ne
yanzu ba kana shakan ikon Allah ba kuwa
a'a baba ina so in ƙara sanin Allah sosai wannan shine son zuciyana
To, ba zan ga laifinka ba a wannan kuduri da ka ɗauka ɗana. Amma, Saudiya tana da nisa. Uwarka kuma tana tsoro cewa in ka tafi ba za ka dawo ba. Za mu kara sa bayani da safe ko?
Bayan da na yi mafarkin nan ban sake na yi barci ba na zauna a gado har gari ya waye na yi tunani da cewa in gaya ma babana amma wani tunani ya zo mani cewa kada in gaya mishi washe gari ban je kiwo ba na zauna a gida na huta da yamma mun yi sallar mangariba muna hira muna ci abinci kamar yadda muka saba sai kowa ya tashi ya je ya shiga ɗakinsa domin ya yi barci ni ma na tashi na tafi ɗakina na je na yi barci Nan da nan kuma sai na sake na yi mafarki na biyu.
Dana me kake yi a nan?
Ban sani ba.
In kai ka gida. Thank you. ɗana, ina ƙaunar ka.
Da nayi mafarki na biyu, wannan mafarkin ban ji tsoro ba, ban kuma yi zufa sosai kamar na farkon ba. Nan da nan tunani ya zo mani, wane ne wannan mutum da yake cetona, yake ƙoƙari kuma bayyana mani komai da komai. Nan da nan tunani ya zo mani in je in gaya ma babana, na kuma tashi na je na bayyana ma babana kan wannan mafarki. Ya yi sauri ya maida martani.
Ka je ka shirya mu je wajen mai duba.
Baba, kana da goro?
Eh.
Ga goro.
Gashi.
Kida. Baba. Yaronka yana hannun mayu.
Kai.
Da an kashe shi cikin kwana biyu, kun yi sa'a da kun ka zo. Zan maganin su. Ka gan wannan?
Eh.
Za a shafa mishi a kai.
To.
Da dare kan yi bacci.
To.
Wannan kuma, za a niƙa a yi mishi turare a daki kan yi bacci. In Allah yarda. Zai karya mahalkin ba zai sake dawowa ba.
Ba zai sake dawowa ba ko?
Ba zai sake dawowa ba. Sam.
To. To.
Shi kenan.
Ke kenan?
Eh.
To, mun gode.
Ku je.
Mun gode.
Sa in ji ma.
Yawwa. Mun gode.
Sannu yaro.
Mun gode.
Ke mafarki.
Wane ne mafarki?
Na mafarki zan shiga kato na mi tal janno suka fito mini. Eh, baba.
Na hakura da wannan na sun tsaye. Shine ya ce in ba na tsallake rami ba, zaki zai kashe ni. Zan tsallake kenan sai mutum ya farin kaya fita.
Mutum mai farin kaya.
Eh, wanda ya taimake ni a wancan mafarki din.
Sai maka me?
Sai ya ce mini zan je gida ne, sai na ce mishi eh. Sai ya ce ina so shi ya taimake ni, na ce mishi eh. Sai ya miƙe kafan shi, sai rami ya rufu. Sai ya kai ni gida. Da ya kai ni gida, sai ya ce shi yana so na. Sai ya tafi.
To, aljanun fa?
Da sun gan shi sai sun bata.
Kaje ka kwanta, mafarki ya kare.
Baba, ina jin tsoro.
Ya kana jin tsoron mafarki kuma ɗana?
Baba, wannan ya sha ƙarfin mafarki.
Ka ci gaba da shafa maganin mai duban nan. Da safe ko in bai bari ba, za mu wuce Sokoto mu je mu nemi wani mai duba kuma. Kaji, kaje ka kwanta.
A dare na biyu din ma na sake na yi mafarki. Bayan wannan kuma na ci gaba da mafarki a jere a jere har kwana shida. A cikin waɗannan mafarkan da nake yi, wannan mutum da ya sa farin kaya mai haske yana tsaye yana cetona a kowane hanya a hannun Iblis. A ƙarshen kowane mafarki yana yin magana da ni kamar yadda ya saba. Yana ce mani, ina son ka ɗana, ina son ka ɗana, ina son ka. Daga wuri na gane da cewa wannan mafarkin da nake nan shi mutumin nan ne shine wanda ake ce da shi Annabi Isa, wanda Kirista suke ce da shi Yesu Almasihu. Daga wurin na yi mafarki na ƙarshe wanda shine mafarki na bakwai.
Kake karantawa ɗana?
Ban iya ganewa ba.
Kana so in taimake ka?
Ina so.
Muhammad, wannan littafi daga wurin Ubangiji ya zo, yana da maganar Allah a cikinsa. Waɗannan ayoyi duk maganar Allah ne. Ka zo gare ni, kai ɗin nan mai wahala, mai fama da kaya, ni kuwa zan huttashe ka. Ka shiga bautata, ka kuma koya a gare ni, domin ni mai tawalu'u ne, marar girman kai. Za ka kuwa samu kwanciyar rai. Ka taɓa jin labarin hanya da gaskiya da rai?
A taɓa je ba.
Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai. Ba mai zuwa wurin Uba sai ta wurina.
Kai waye?
Ka san ni a matsayin Annabi Isa. Na zo ne in baka rai na har abada. In ka karɓe ni Ubangiji da mai ceto, za ka zama ɗa ga Allah.
Allah yana da ‘ya’ya ne?
‘Ya’yan Allah haifaffu ne daga wurin Ruhu, ba daga jiki ba. Kana ba da gaskiya ga Allah?
Na yadda da Allah.
Ka ba da gaskiya a gare ni kuma. A duniya kana da wahala, amma ka yi farin ciki. Na yi nasara da duniya. Kana so ka karɓe ni?
Zan karɓe ka.
Bayan na tashi da sassafe, na tsaya da shawara in tafi wani ƙauye na maƙwabtanmu. In je in samu wani Kirista mai suna Jonathan domin in bayyana mashi damuwana, domin shi mutumin kirke na kuma amince da shi cikin zuciyana. Jonathan ya saurari duk abin da na gaya mashi. Daga wurin sai ya tafi wajen wani mutum mai wa'azi yana Bauchi. Wannan mutum Jonathan ya zo da shi, ya aje shi a ƙauyensu, domin wannan mutum ya saba zuwa a ƙauyensu Jonathan a kowane Lahadi a majami'insu domin ya masu wa'azi.
Yawa pastor, kamar yadda nake faɗi maka, zan janzo da Muhammad, za mu zo mu same ka nan.
Tamar Allah.
Sannu pasto.
Ah, Jonathan.
No.
Ka dawo?
Eh.
To san da zuwa.
Yawa.
San da san.
Ah, mun zo ne Muhammad ne. Abun ka Muhammad.
Malam Muhammad barka da zuwa.
Sannu pasto.
Muhammad.
Yawa.
Barka ka da.
Eh.
Barka ka da. Jonathan abokin ka ya fada mani dukan mafarkan da kai. Kuma zan yi farin ciki idan kai ka fada man da bakin ka.
Kwanar da gaske pasto, ina wa'ansu mafarki masu ban tsoro. Wa'ansu mutane sun sa bakakin kaya suna tauzata ni a mafarki. Amma akwai wanda na yi mutum ya sa haifayin kaya hakan nan. Ya ce mani shi ne Annabi Isa, shi ne hanya na gaskiya, babu wani hanya sai shi. Kuma ya ce ni in karbe shi.
Na faɗa ma mai wa'azin labarin da na gaya ma Jonathan duka akan abubuwa da sun faru da ni a cikin mafarkai. Nan take mai wa'azi ya ce kada mu ɓata lokaci, amma yadda ka biye su ya zama mai cetona da Ubangijina.
A yanzu nan za ka yadda da gayyatan da ya maka a mafarkin nan cewa ka yi imani da shi? Idan ka yarda zan jagorance ka, kuma wannan shine zai zama tushen salamarka. Ka ce ni Muhammad.
Ni Muhammad.
Na karbi Isa.
Na karbi Isa.
Zama Ubangijina.
Zama Ubangijina.
Daga wurin sun bi da ni cikin addu'a mai sauki, na tuba daga zunubaina.
Amin.
Na karbi Yesu Kristi ya zama mai cetona da Ubangijina. Nan take da na bude idanuna. Na samu farin ciki da salama wanda ban taba ji irin sa ba.
Barka.
Nan take kuma duk wani tsoro da fargaba ya fita cikin zuciyana. Sai salama da farin ciki kadai nake samu a cikin zuciyana. Nan take ruhun Allah ya taba ni domin in je in bayyana ma iyayena abinda na samu, wato alherin Allah da ya yi mani cikin rayuwana.
Yanzu ina mafarki. Rana ya zama Krista. Rana musulmi ya zama kafiri. Kai! Wani ya tashe ni. Ni ba zan zauna nan ba.
Allahu akbar. Allah! Sami Allahu liman hamida.
Rabbana!
Allahu akbar.
Allah!
Bayan mako daya babana ya kira ni domin ya tambaye ni abinda ya faru da ni, domin ya gane da cewa a cikin wannan kwanaki ina amfani da littafi mai tsarki, ya kuma gane da cewa na watsar da zuwa masallaci.
Babu wani abu makamancin wannan da ya taba faruwa a cikin wannan iyalin mu, kuma ba zai sake faruwa ba. Yanzu ina baka zabi kashi biyu, ka musunci Yesu ko kuma ka bar wannan gidan har abada.
Kai ne ubana, kuma ina ƙaunanka, ina kuma girmama ka. Ba zan taɓa aikata abin da zai ɓata maka zuciya ba, sai dai kuma zan ci gaba da abin da na san shi ne gaskiya. Zan ci gaba da zama Krista, sai Yesu ya zo ya nuna mini inda zan tafi.
Bayan da babana ya gane cewa da gaske nake yi, ya umurci dukkan mutanen gidan musu watsar da ni. Daga wurin nan kwanaki suna faruwa har ya kai ga watanni masu yawa.
Ashe ka sha.
Yanzu baba za ka bani goba in sha.
Kai ka sha kawai.
Na neman alfarma gurin ka.
Menene?
Ka bari na yi addu'a.
A'a. in za ka yi addu'a kai amma wannan bai shafe ni ba ka sha kawai
ya annabi isa ina shan wannan guba saboda kai raina yana nan a hannunka
Kaje ka kwanta.
Babana da ƴan uwan duka sun tsaye da shawara da cewa in na mutu a ɗauki jikina a kai shi kuke a jefar da ni. Wanda ya kai sun tsaya suna duba ni suna jira su ga lokacin da zan mutu. Amma na shiga na ci gaba da barcina ba abin da ya same ni. Sai dai daga baya na farka na ji kamar zan yi amai. Na fita na je na yi amai ɗin nan na sake na dawo na kwanta bina na ci gaba da barcina lamin lafiya ba abin da ya same ni.
Washe gari da sassafe ni ne na farko da na tashi na je na gaida babana ganin haka babana ya bakin ciki da ban mutu ba nan da na yaje ya kai rahoto ga jama'ar musulmi domin a kama krista da sun sani nan take alƙalin shari'a ya tsaye da shawara yace mafi alheri a kama ni a harbin da bindiga a kashe ni
kowa da kowa na da labari yanzu aiko yanda aka yi da dana
bayan da ubana ya dawo a dare na ya tara taron iyali ya tsaye da shawara washe gari a kore ne ya kuma tabbatar da wani abu
kai nake so ka je dajin nan ka tabbatar cewa ka tare shi kana je a tare shi a dajin nan
ba daidai baba
ka je ka zauna da mutanen da kake so amma ni kam ba za ka yi zama da ni ba har abada Katavi! Kabani wandan nan naka da takalmi. Katavi!
Sai na fadi a ƙasa ina jijiyawa kuma ina birgima a ƙasa saboda tsananin zafin da aka harbe ni a kifiya. So wannan ya kai ni ga kusan hankalina yana so ya ɓace. So bayan wannan sai na yi tunani a zuciyana ya kamata in cire wannan kifiya da yake a duwawuna domin akwai dafi a kifiya ɗin domin in na bar shi zai kashe ni. So ya na ga ya dace cewa in cire shi. So yayin da na cire shi ɗin kenan ina kwance a ƙasa haka. So jini yana ta kan zuba. So sai Allah ya kawo mani wani bawan Allah daga ƙauyen su Jonathan. Shi za shi farauta ne kuma yana kusa da zai yi farauta kusa da gidanmu. So wannan mutum da ya gani dama yana da sane da wannan labari. So ya san al'amarin da yake faruwa tsakanina da iyayena da iyalinmu gabaki da. So wannan mutum ya yi ƙoƙari domin ya ɗauke ni ya kai ni babban hanya. So lokacin da ya dauke ni sai ya kai ni babban hanya ya aje ni
Nan da nan da ya kawo ni babban hanya, sai Allah ya taimake mu ga wani mai mota ya dauke ni zuwa asibitin kudi, wani asibiti mai suna Rimi Clinic. A wurin ne aka yi mani aiki, kuma mutanen ƙauyen su Jonathan Christa su suka hada kudi suka zo suka biya kudin asibitin nan. A wurin nan na yi jinya har tsawon wata ɗaya. Daga wurin kuma na tashi na koma ƙauyen su Jonathan. A wurin na yi shekara ɗaya da rabi. A wurin ne kuma babana ya ji labari na inda nake. Daga wurin ya ɗauki wannan labari ya kai a kotun shari'a. Bayan haka na yi wata shida a kurkuku. Daga wurin a wata na bakwai aka haɗa ni da ɗan sanda domin ya kai ni gidanmu. Nan da nan da na dawo daga gida, babana ya tara mutanen ƙauyenmu ga baki da yace su rike ni yadda ya kamata, su lura da ni domin in iya mancewa da wannan addinin Kiristanci. Kuma ya yi alƙawari ya ɗauki shanu guda 100 ya mayar man da su, ya kuma yi mani alƙawari zai aure mani mata 3, don haka sai in mance da abubuwa da sun riga sun faru a da. Bayan na dawo na yi wata 7 ina kiwo. Mutanen gidanmu duka suna gani babu wata damuwa, babu wata matsala cikin rayuwana. Amma ni a tunanina na gane da cewa ban gaskiya na yana mutuwa. Da shike babana da iyalinmu gabaki ɗaya suna so su raba ni da Ubangijina. Sai na gane da cewa ba riga na tsayar da shawaran da akan abin da zan yi.
Ka shigo.
Na fara
lafiya.
Sannu baba.
Sannu ko. Ka zauna can. Ina so in magana da kai game da mata da zaka aura. Na riga na gama sirrin komai.
Baba, ina godiya ga abun da kai mini a rayuwana. Amma ina da wata bukata wanda ina so kai mini.
Faɗi bukatanka, zan yi maka.
Baba, zan gaya maka. Amma wannan bukata Yesu ne kawai zai iya biya mini.
Menene Yesu zai baka da ba zan iya baka ba? Ka faɗi guda ɗaya.
Baba, za ka iya bani rai madawwami?
A'a, ba zan iya ba.
Baba, tunda ba za ka iya bani rai madawwami ba, ba yanda za a yi in bar Yesu Almasihu.
Bayan na bar gidan ubana, na tafi Jos domin yin rayuwa a Jos na shekara 2. A wannan lokacin bana bukata sada wani dan uwana, kuma bana bukata in mu'amala da su. Amma daga baya sai ga sako ya zo mani, babana yana bukata ya gani domin baya da lafiya yana kwanciya a asibiti.
Aiko a nemo ne.
Kai mun gafara dana.
Yi maka gafara, baba?
na yi maka laifi da yawa a cikin rashin sani kuma ka shuru.
Baba, an na riga na maka gafara tuntunu.
Amma ban taɓa roƙon gafara a wajenka ba.
Littafi mai tsarki ya umarce mu mu yi gafara.
Karke wannan Allah naka da ƙarfi ɗana.
Zai iya zama Allahnka, Baba.
Allah na? Ban gane ba.
Mene ne, Baba, baka gane ba?
Kana gani zai karɓe ni bayan dukkan zunubaina?
Ai, Allah shi mai ƙauna ne. Abu guda ɗaya kawai ke buƙata.
Nawa zai karɓa?
A'a, kyauta ne, Baba.
Wata irin kyauta ne wannan?
Kyauta ne ta Yesu Almasihu. Ka karɓe shi ya zama mai cetonka. Za ya baka rai madawwami. Za ka karɓi wannan kyauta, Baba?
Na so irin wannan kyauta.
Baba, bari mu yi addu'a. Ka faɗi wannan bayana. Ya Yesu Almasihu. Na zo gabanka ka yafe mini zunubaina.
Na zo wajenka ka yafe mini zunubaina.
Ka zama Ubangijina da mai cetona.
Na so ka zama Ubangijina da mai cetona.
Amin. Ka samu warkarwa.
Ka kai mun addu'a domin in warke ɗana.
Me zai hana, Baba? Allah ne mai warkar da mu.
Ba na so in warke ɗana. Yanzu a shirye nake domin in tafi in samu Yesu.
Bayan mun gama wannan addu'a, bayan awa uku babana ya mutu. Bayan mutuwansa kuma yana cike da salama da kwanciyar hankali da farin ciki. Babana ya san inda zai tafi, kuma kamar yana tare da Yesu Almasihu. Wannan saduwarmu da babanmu ya sa cikin shekarun da abubuwa da sun faru da mu, Ubangiji ya shafe su. Kaifa abokina, kana shirye domin Ubangiji ya shafe zunubanka? Jama'ar Allah, Allah fa mai ta'aziyya ne, mai bege ne, mai aminci ne, gaskiya mai adalci ne. Allah shi ne hanya, shi ne kuma gaskiya, shi ne kuma kaɗai ake samun rai na har abada zuwa gare shi. Don haka sai ka shirya, ka tuba, ka karɓe shi ya zama mai cetonka da Ubangijinka. Kana shirye dan uwana a wannan lokaci ka tuba ka karɓe shi ya zama mai cetonka da Ubangijinka? Yana shirye, yana kuma saurarinka. Sai ka kira shi a wannan lokaci, zai biya maka buƙatanka, zai sa ka yi nasara cikin rayuwarka.
hali ne ga iyaye su kiyaye ƴaƴansu kuma su biya buƙatar su. Haka kuma baban Muhammad ya yi. Daga baya Muhammad ya bi wata hanya daban. A ganin babansa Muhammad ya isa mutuwa. Ko da shike an ba Muhammad zarafi ya canja tunaninsa, amma lamirinsa bai yarda masa ba. Ya sani cewa abin da ya faru da shi ya fi ƙarfin mafarki. Ina misalin bambancin wannan hoto da muke gani. In an kwatanta shi da dangantakar da ke tsakanin Muhammad da babansa da kuma Yesu da Allah. Baban Muhammad ya zartar da hukuncin mutuwa akan ɗansa Muhammad saboda zunubansa da ake gani ya aikata. Allah Uba ya zartar da hukuncin mutuwa akan Yesu saboda zunuban mutanen duniya. Watakila ka yi tambaya, Yesu ya ɓata wa Uba zuciya ne ta wata hanya ko kaɗan? A cikin bishara ta hannun Matiyu Sura 3 game da Yesu, Allah ya ce, wannan shi ne ɗana ƙaunataccena wanda nake farin ciki da shi ƙwarai. A duk lokacin aikinsa a duniya, Yesu bai yi wani abin da ya ɓata wa Ubansa zuciya ba. Saboda haka, me yasa Ubansa yanzu ina magana a kan Allah? Don me zai yarda ɗansa ya mutu a bisa giciye kamar mai laifi, har aka yi masa ba'a aka rena shi? Don me Uba cikakken mai adalci zai ba da ɗansa marar laifi ga mutuwa, ɗan da ya faranta masa zuciya ta kowace hanya? Dalilin yana cikin aikin da ya kawo ɗan cikin duniya. Ka gani, Yesu bai zo cikin duniya domin ya aika nufin kansa ba, amma nufin Ubansa. Kuma nufin Ubansa shi ne ɗan ya mutu domin zunuban mutanen duniya. A cikin bishara ta hannun Yahaya, Sura 3 aya 16, maganar Allah ta ce, saboda ƙaunar da Allah ya yi wa duniya, ya ba da makaɗaicin ɗansa domin duk wanda ya gazgata shi, wato ɗan, ya samu rai na har abada. A wasiƙa ta farko ta Yahaya Sura 4 aya 10, maganar Allah ta ce, ta haka ƙauna take, wato ba mu ne muka ƙaunaci Allah ba, sai dai shi ne ya ƙaunace mu, ya aiki ɗansa hadayar sulhu saboda a gafarta zunubanmu. Allah ya shirya mana hanyar zuwa sama, ya abokina, ba ta wurin kyawawan ayyukanmu ba, ko ta wurin wani aiki na jaruntaka, ba sai lalle ta wurin ruya ko mafarki ba. Ko da yake kamar yadda muka gani, Allah yana iya yin amfani da wannan hanyar ya yi mana wa'azin ceto. Tabbatacciyar hanya ɗaya kaɗai zuwa sama, ya abokina, sai ta bangaskiya. Bangaskiya cikin Yesu, kamar yadda Yesu ya ce game da shi kansa, ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai, ba mai zuwa wurin Uba sai ta wurina. Kana da niyya ka faranta wa Allah zuciya? Kana so ka tabbatar da zuwa sama? Idan wannan ne begenka, sai ka sani haka kuma Allah yake begenka. Bari yanzu mu yi addu'a tare. Ka karɓi gafarar zunubanka da kuma kyautar Allah ta raina har abada. Ya Allah mai tsarki, ni mai zunubi ne, ban iya ceton kaina ba. Ina roƙonka ya Yesu, ka shiga cikin zuciyata, ka gafarta mini zunubina. Amin. Idan ka yi wannan addu'a da zuciyarka ɗaya, Allah ya gafarta maka dukkan zunubanka. Ina yi maka maraba da zuwa cikin iyalin Allah.